demokradia a yau. Cikin shirin, tsohuwar ministan kudin Najeriya Kemi Adeyeye sun ba ta da gata ne a gwamnatin Buhari kamar su Louis Idozien, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Kamar yadda wata kilba za ku kasa ji ba, ministar kudin Najeriya Madam Kemi Adeyeye sun ta yi murabus bayan da bincike ya tabbatar da cewa ta yi cogin takardar yi wa ƙasa hidima. Jin wannan labari ya sa muka waiwayi shirin da muka gabatar cikin watannin baya kan yadda gwamnatin ta shugaba Buhari ta maido da tsohon babban darakta a hukumar samar da hasken lantarki ta ƙasa da ake kira Niger Delta Power Holdings, Mr. Louis Idozien, bakin aiki. Bayan da tsohuwar gwamnatin shugaba Jonathan ta sa shi da ma wasu ma'aikatan hukumar su biyu su yi murabus saboda ba su takardar shaidar yi wa ƙasa hidima. Ana danganta ɗaukar matakin dawo da Mr. Idozien da korar Hajiya Maryam Danna Muhammad saboda bankaro su Mr. Idozien ɗin kan Malam Abba Kyari babban jami'a a fadar shugaban ƙasa. Ga yar shimfiɗar da Hassan Maina kaina ya haɗo mana.
Watanni uku da suka gabata ne wata babbar kotun Abuja ta zartas da hukuncin ɗaurin shekaru biyu ga Mr. James Ayodele Lebi saboda laifin gabatar da takardar shaida na jabu a inda yake aiki, wato ofishin babban mai binciken kuɗi na tarayya. Kwatankwacin irin laifin da tsohuwar ministan kuɗin Najeriya Kemi Adeyeye ta tafka kuma ya yi sanadiyar rabata da mukaminta. Yayin da wannan talakan ma'aikaci yanzu haka ke gidan wakafi a Kefi, shi kuwa tsohon babban daraktan hukumar inganta samar da wutar lantarkin Najeriya Mr. Louis Idozien da shi ma bincike ya bankaɗo cewar bai da takardar shaidar yi wa ƙasa hidima ko ta sahalewa. A wancan lokaci gwamnatin Goodluck ta raba shi da aikinsa da ma ƙarin wasu manyan manajoji guda biyu. Amma Mr. Idozien, wasu masu fadaji a fadar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari sun yi uwa da makarbiya, inda suka ɗauko shi suka mai mukamin famanan sakatare a ma'aikatar makamashi ta tarayya. Ita kuwa Hajiya Maryam Danna Muhammad da ta yi wannan bincike a wancan lokaci, yanzu haka an kore ta daga bakin aiki. Duk da cewar a baya shugaba Muhammadu Buhari da kansa ya bada umarnin a maida ta bakin aikinta bayan wani bincike mai zurfi, amma har yanzu an ki bin wannan umarni na shugaba Buhari. A baya nan dai Majalisar Dattawan Najeriya sun sa baki a cikin wannan batu, kuma na tambayi Hajiya Maryam Danna Muhammad ko a halin yanzu me ake ciki.
To abin da ya biyo baya shine an gayyace mu da ni da su ƴan office din su zo din mun zona koya nashi bayani. So su ƴan majalisan kuma sun yi bincike akan waɗannan bayanan da muka yi dukan mu, sun jinawa sun jina su kuma sun bincika sun gani. So bayan wata ɗaya ne ko biyu sai suka rubuto abin da ake cewa ko resolution cewa koran da aka yi mun ba yi shi akan ƙa'ida ba, a maida ni kan bakin aiki na tun watan Mai. To har yanzu dai ni dai ban ga wani takarda da aka ce ki zo ki koma ba.
Kokarin jin bangaren fadar shugaban ƙasa bai nasara ba.
Na fara tambayar Dr. Sa'id Ahmed Duka na Jami'ar Bayero ta Kano abin da zai faɗa game da murabus ɗin da ministan kuɗin Najeriya ta yi.
To akalla akwai illa guda uku a tattare da labarin Kemi Adeyeye. Illa ta farko ita ce yadda aka ja ƙafa a wajen binciken ƙorafin da aka yi a kanta. Binciken da ya kamata a ce an kammala shi a mako biyu, aka ɗauki wata biyu ana yi. Illa ta biyu, maimakon a sanar da duniya sakamakon binciken, ya ka ba ta dama ita ta san abin da yake cikin binciken, don haka ya haifar da illa ta uku. Shi ne cewar a madadin a ɗauki matakin horo a kanta, ya ka ba ta dama ta ajiye aiki da raɗin kanta, wanda wannan yana nufin kamar yadda kowa yake gama aiki lami lafiya ko kuma ya ajiye aiki kafin lokacin haɗawarsa lami lafiya a ba shi wato haƙoƙinsa na aikin da yi. To da haka in aka kalli yadda gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari take tukiya da yaƙi da rashawa, to wannan rauni ne ƙwarai da gaske.
Dr. Lukawa, ya za a yi gwamnati irin ta Jonathan wacce ake yi wa kallo mai rauni, za ta kori ma'aikaci kan rashin shaidar yi wa ƙasa hidima sannan a ce gwamnatin shugaba Buhari ce za ta dawo da shi bakin aiki har ma da ƙara masa girma, sannan wacce ta bankado rashin gaskiyar ita kuma aka kore daga bakin aiki.
Naji wannan labarin a lokacin da yake da matsaminsa. Naji wannan kafar taku ta Muryar Amurka irin kokarin da ta yi na ta haska wannan al'amarin da irin yanayin zaluncin da yake cikinsa, amma ban ji duriyar wani mataki aka dauka a kai wajen gyara al'amarin ba. Don haka tabbas wannan shi ma yana daga cikin abin da in ka hada shi da wannan abin da aka roke ni, to za ka iya yadda da wato zargin da ake gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wajen wato dauki ɗaiɗai akan harkar yaƙi da rashawa.
Dr. Duka, me yasa haka ke faruwa? Abin da sa da maka wannan tambaya, har yanzu talakan Najeriya kuma yawa-yawan jama'an Najeriya suna kwatanta shugaba Muhammadu Buhari da mutumin da ke kwatanta gaskiya, kuma suna kallon gwamnatinsa wacce take kokarin ta kwatanta gaskiya, amma kuma sai ka rinka samun ta da irin wannan.
Labudda wannan yana haska cewa akwai waɗanda suke wato a gindin shugaba Muhammadu Buhari waɗanda ba sa yin abin da ya kamata, ba sa kare masa mutuncinsa, ba sa kare masa martabarsa. Shi kuma ya riga ya yi wani irin imani a tattare da su wanda ya ki ya waiwaya ya bincika ya ga hakan ne ko ba haka ba ne, duk da koke-koken da ake yawan yi. Domin gaskiya ni a karan kaina ina daga cikin na farko-farkon waɗanda suka yi masa uzuri na cewar duk in dai ya ɗan sanin da na yi wa aikin gwamnatin tarayya, duk wata kujera babba wato ba ta rabo da abin da ake cewa petition a Turance, wato kusan ana naɗa mutum za a samu ɗan sun aiko sun ba su yarda da shi ba, sai yadda in ka dakata wannan ba za ka aiki da kowa ba. Shi ya sa ne ta ba da uzurin cewar duk wannan koke-koken da ake da waɗansu ƙusoshi a fadin shugaban ƙasa, ni na ga irin wannan ne da aka saba a gwamnatin Najeriya. Amma da tafiya ce tafiya da irin wannan abubuwan da suke bayyana na suke ni a daushin da waccan Maryam ɗin, wato na gamsu a kan cewar lallai akwai waɗanda suke yin ba daidai ba wanda ya kamata yi mai da hankali a kan su duba, kuma har yanzu Allah bai sa ya juya hankalinsa a kan nasu ba.
To wani irin rauni ke gare shi in dai yana iya baka ya danka ma mukami amma ba zai iya waiwaya baya bibiya ya ga ya kake tafiyar da aikinka?
Shi ne raunin bibiya. Ma'ana yana da raunin bibiya in dai ya riga ya baka amana, shi kenan sai ya kauda kansa yana sa ran za ka yi. To kuma a gaskiya bibiya tana daga cikin abin da kake wajibin shugaba. To kowane shugaba ne ya bada aiki, to bibiya yana daga cikin wajibinsa. Don haka idan bai yi ba, bai bibiya ba, to bai gaba daidai ba.
Dr. Dukawa,
haka ɗabi'ar ɗan'adam ta nuna.
Dr. Dukawa, akwai waɗanda suke cewa matsalar shugaba Buhari watakila shi ne shi bai sanin mutane. Waɗanda suka gewaye da shi nan suke kawo masa mutane. Saboda haka idan ma an kawo kuka game da waɗannan mutane, su waɗanda suka kawo su ba za su yadda aibin su ya fito fili ba, saboda haka sai su kakkange su kare. To shi kuma da yake bai da wata kafa ta samun bayanai sai ta waɗannan mutane, sai ya zamanto cewa kaman an killace shi bai sanin abin da gwamnatinsa take ciki. Wannan masu wannan tunanin gaskiya haka batun yake ko dai shugaba Buhari yana da wata matsala ne na shugabanci?
Ina ganin in ma da wannan ɗin sai dai a ce ɗaya daga cikin matsalar ne, amma tabbas akwai ƙari, domin kowa ya shaida kuma shi ma ya faɗa da bakinsa yana da sauraron kafafen yaɗa labarai, kuma kafafen yaɗa labaran nan ba sa yin shiru. Kullum aka samu matsala ana faɗa a kuma faɗa a nanata, mutum da yana sauraro kuma amma baya ɗaukan mataki. Tabbas akwai wata matsalar ƙari a kan cewar kan je shi aka yi ba sa su ya san wani abu.
Masu haro da wannan, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin Demokuraɗiyya yau na makon nan, sai kuma makon sama da yardarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamina madadin Hassan Maina Kaina da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Kibahiro Dedeone da Solomon Abba waɗanda suka daidaita sautin shirin. Anan ni sahabu Imam Ali Zandakta in sallama da ku mu zama lafiya.